sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mudala asariya na yau Litinin 15 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da su, ga Hadiza da kanan labarai.
To baba, masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Amurka ta yi allawa da kisan wasu 'yan kasar Turkiya 13 da mayakan kuddawa suka yi arewacin Iraki. Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan wasu masu zanga-zanga a ranar Lahadi, yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa mai bada shawara akan tsaron kasa ya gana da gwamnonin arewacin kasar a yau Litinin akan rikicin kabilanci da ke faruwa a kudancin Najeriya.
A kudancin Najeriya ake kashe mutanen arewa, ake kora dukiyoyinsu, yau sati kuɗi kenan. Amma da dai a ce a can za a je za a mitin, sai aka ɗauko mitin aka ce a zo a yi arewa.
A jamhuriyar Nijar kuma, ƙungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi kira ga yin yaƙin neman zaɓe mai tsafta, yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa a ƙarshen mako.
In tashi hankali ya zo ku, mun ga bone, mata mu ne, yara mu ne masu gudu, to ba mu wata wannan zo cikin ƙasar Nijar. Mata za mu ci gaba da wanga yaƙi na kawo kwanci hankali cikin ƙasar Nijar insha Allah.
Bayan haka kuma muna ɗauke da wata tattaunawa da Dr. Dauda Muhammad Kwantagura, wani masanin tattalin arziki, akan tarihin ƙungiyar cinikayya ta duniya da ake sa ran Dr. Ngozi za ta shugabance ta. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, wanda Yusuf Aliyu Harandene ke shiryawa, da ma saƙonnin ku masu sauraro. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Cikakkun labaran duniya. Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaƙi da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan 2 shi ne mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da kwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo, wadda duniya za ta yi koyi zama da ita, kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Kasar Zimbabwe ta karɓi allurar farko na rigakafin COVID-19 yau Litinin. Allurar rigakafin ta Sinopharm kyauta ce daga kasar China, amma kuma gwamnatin Zimbabwe ta sayi ƙarin allurar 600,000. A cewar kafofin yada labaran kasar, waɗanda ake sa ran za su isa ƙasar ta Afirka a watan gobe. Har yanzu akwai ƙarancin abin da ƙasar ke buƙata don yi wa miliyoyin al'umman su allurar.
An jima kaɗan, Hadiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan tsaron ƙasa Muhammad Babagana Mungunu ya gana da gwamnonin arewacin Najeriya a yau Litinin a jihar Kaduna akan rikicin kabilanci da ke faruwa a kudancin Najeriya. Wannan taron na zuwa ne yayin da wasu 'yan Najeriya suka nuna damuwa akan shiru da jami'an gwamnati ke yi biyo bayan wasu hotuna masu motsi da ke yawo a kafafen yanar gizo akan rikicin. Ga dai wakilin mu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kimanin mako guda kenan ana yaɗa hotuna masu motsi a kafafen sada zumunta da ke nuna irin zaman zulumi da wasu 'yan arewa maso kudancin Najeriya ke ciki ya zuwa yanzu, abin da ya sa wasu suka fara nuna fargaba game da abin da ka iya biyo baya. Sai dai rahotanni sun ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro ya shirya ganawa da gwamnonin arewacin Najeriya a jihar Kaduna. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif ya ce shi ma yana da wannan labari game da wannan taro, sai dai kuma ya ce bai kamata a ce inda matsalar ke faruwa daban kuma inda za a yi taron daban ba.
Tabbas na da wannan labari, yana nuna irin yadda aka raina shi mutumin arewacin Najeriya yadda ba ɗauki ransa a bakin komai ba. A kudancin Najeriya ake kashe mutanen arewa, ake kora dukiyoyinsu, yau sati kuɗi kenan. amma da dai a ce a canza a je za a mitin sai aka dauko mutun aka ce a zo a arewa dan gwamnonin arewa zai su tsare dukiyoyi da rawukan mutanen kudu da suke zauna a arewacin Najeriya
ba ka ganin Alhaji Ashir Sharif kila wannan taro da ake maganar za a yi zai yi magana ne na kokarin kwantar da wannan kura
a nan za a kwantar da kura ko a can kudu za a kwantar da kura inda ake kashe mutane
a iya tattauna ta anan kila kafin a je can kudin a dauki mataki
a bar rawukan mutane kenan sai an gama kashe su ana meeting ana shan shayi da kofi da biscuit magana ce ta kura kar raina mutumin arewa
masana harkokin tsaro dai na ganin lokaci yayi shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi magana game da irin zaman zullumin da ake a kudancin wannan kasa Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na cikin masu irin wannan ra'ayi
Rashin zuwa su can din ya danganta ne daga rahoto da suka samu daga jami'an tsaron can da kuma host mutanen da za su yi meeting din da su wacan.
To amma ai wasu za su ce menene zai tsorata manyan jami'an tsaro irin wannan?
Yawwa ai ina ga maka ba wai ba su ne suka ji tsoron ba. Ni na tabbata mutanen intelligence suna da irin wa'annan information din wa'annan mutanen za su ce musu a daka ta tukuna.
Amma kana ganin akwai wani tasiri a yi taro a nan bayan ga inda matsalar take can?
Kwarai daga sai in yi taro a nan abin da suka tattara daga nan wurin zai taimaka kwarai a san yadda za a
kana ganin wannan gagganawa da ake yi da wannan tarika ma kamar ba a makara ba
amma ai bai kamata ban koda ana tsamani a makara din ya kyale ba yi wani abu a ƙarshen ƙarshe dai dole dai sai shugaban kasa ya fito ya danna kafa shi ya nuna karfin da yake da shi akan yanda za a iya tsawata ma kowani na kasar nan
dama dai yawan yada hotunan rikice-rikice daga kudancin jihar Kaduna da suka fara ya sa gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Amir Fa'i fitar da wani sakon gargadi a ƴan kwanakin baya
mu muna da addini da al'ada na zaman lafiya mu ci gaba da zaman lafiya mu bar jami'an tsaro su yi aikin su kuma yawancin video clips din nan da ake aika wasu ma baka tabbatar gaskiya bane abinda muke kira gwamnoni da sauran shugabanni a ko ina a Najeriya shine su ma su fito su kare haƙƙin duk wanda yake zauna a ƙasar su ba daidai bane a rika abinda muka ji ana yi
Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Agaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu
Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga jiya Lahadi yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu nan da nan babu wani tabbacin adadin waɗanda suka mutu amma kuma gwamnatin bata ce ofan akan lamarin ba an tura jami'an tsaron ne jihar Kachin da ke yankin arewacin kasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya Lahadi wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojojin ke harbi a cikin masu zanga-zangar amma babu tabbacin ko hasashen na roba ne ko kuma na gaske Ofishin jakadancin Amurka da ke Yangon ya yi gargaɗin cewar akwai alamun za a katsa kafofin sadarwar intanet daga karfe 1 na tsakar dare zuwa 9 na safe a gogon ƙasar. Zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin ƙasar sama da mako guda bayan da suka kifar da shugaba Aung San Suu Kyi. Duk da wanke tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da majalisar dattawa ta yi kan zarginsa da ake yi cewa shi ya tunzara ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata a lokacin ana shirin tabbatar da Joe Biden nasarar da ya samu batun makomar siyasar tsohon shugaba Trump lamarin da ya sa mutane suka bayyana ra'ayoyi mabambanta jin kaɗan bayan da sanatocin suka kaɗa ƙuri'a inda 57 suka same shi da laifi 43 kuma suka kaɗa akan cewar bai da laifi a yammacin Asabar lamarin da ya gaza a samu adadin ƙuri'u 67 don tabbatar da laifin tsohon shugaban ya fito ya ce zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasa sai dai bai nuna wata alama da ke bayyana cewa zai sake yin takarar shugaban ƙasa ba a shekarar 2024 kamar yadda ya nuna alamun zai yi a lokacin da ya bar office a watan da ya gabata ita dai majalisar wakili ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewa ya haddasa rikici Trump ya bayyana wannan tsigewar a matsayin babban bitar da kulli a tarihin kasar yana mai cewa babu wani shugaban kasa da ya taba fuskantar abin da na fuskanta A jiya Lahadi, shugaban Russia Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yin amfani da kulle shugaban adawa a kasar Alexei Navalny da danne kasar yana mai cewa nasarorin da Russia ta samu ciki har da kirkirar allurar rigakafin cutar COVID ta Sputnik V da ta yi ba su yi abokan adawa ta dadi ba. Kalaman na Putin na zuwa ne yayin da ake cece-kuce kan wasu faifayen bidiyo waɗanda aka watsa su ta kafar talabijin ɗin ƙasar da kuma yanar gizo suna nuna wani gangamin magoya Putin waɗanda aka ce shirya su aka yi, yayin da mutanen da suka bayyana a cikinsu suke cewa yaudararsu aka yi suka shiga gangamin. Wasu kuma daga cikin mutanen sun faɗa wa manema labarai cewa shugabannin kamfanoninsu ba su ne suka yi zaɓi ba, lamarin da ya zama musu dole su shiga gangamin. Kafofin sadarwa masu zaman kansu a Russia sun ce Kremlin da kuma jam'iyyar United Russia mai mulki ne suka ba da umarnin naɗar hoton bidiyon. Sai dai mai magana da yawun fada ta Kremlin Dmitry Peskov ya musanta waɗannan rahotannin, ya ƙara da cewar fadar ba ta da alaka da waɗannan faifayen bidiyon.
A gaida Malama Hajiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da a yau ake sa ran wakilan kasashe a kungiyar cinikayya ta duniya ta WTO suke amincewa da zaben Dr. Ngozi Nkojo-Iweala a matsayin shugabar hukumar ta farko daga nahiyar Afirka. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya tambayi Dr. Dauda Muhammad Kwantagura, masanin tattalin arziki, tarihin wannan kungiyar da kuma fatan kasashe masu tasowa akan zaben Dr. Ngozi Iweala. Ga dai tattaunawar taso da Babangida Jibrin.
Wato ita WTO, ma'ana World Trade Organization, wato wata kungiya ce da aka kafa ta kusan shekaru 26 da suka wuce, tana da kasashe 16 da suke membobi. An kafa wannan kungiya ne domin ta inganta kasuwanci ta kuma faɗaɗa shi tsakanin kasashe na duniya. Idan ka duba zaka ga da akwai kasashe da suke ɗaukan mataki na hana wasu kayayyaki na wasu kasashe su shiga ƙasansu. To da aka ce yanzu duniya ta murɗe ta zama kaman gari ɗaya ko kuma ƙauye ɗaya, shine aka ce to ya kamata a ce duka harkokin kasuwanci na gudana tsakanin kasashe, kasashe da suka taso da kuma waɗanda suka ci gaba, don bisa ga ganin yadda cewa an yi ittifaki cewa inganta kasuwanci shine zai taimaka ma tattalin arzikin kasashe ya gudana ya yadu. Misali idan kaga duk kayayyakin da ake kerawa ko ake sarrafawa kasashe da masu tasowa da kuma kasashen da suka ci gaba, to sayan waɗannan kayayyakin a ko ina kasashen duniya zai inganta tattalin arziki, saboda zai sauƙaƙa wasu abubuwa. Idan ka duba yanzu in ba don irin wannan cinikin ba wanda ake wanda sharuɗa na WTO ya gitta, za ga cewa mafi akasarin kayayyakin da muke amfani da su a nan Najeriya ba mu muka kera su ba, ko kuma a ce kasashe ƙananan kasashe irin su Najeriya, za ga cewa duk waɗannan kayayyakin shigo da su aka yi daga waje ta hanyar kasuwanci.
To ko wani tasiri wannan mukami da ungozin ake sa ran za ta samu ke da shi ga kasashe masu tasowa irin Najeriya da ma Afirka?
Ganin cewa ita Najeriya yanzu ta hannun ita wannan tsohuwar minista za ta samu shugabancin wannan wuri, to abin alfahari ne idan aka yi la'akari da cewa in ka duba za ka cewa mafi akasari kamar yadda muka bayani a baya cewa ƙananan kasashe masu tasowa za ka ga cewa ba su ci gaba ba ta hanyar masana'antu, saboda haka sun dogara da kasashen waje saboda kayayyakinsu na yau da kullun da kuma manya-manyan ma injina da kayayyakin da za su yi amfani da su wanda zai haɓaka tattalin arziki. To saboda haka kuma su ma suna da ƙananan kayayyaki da suka ƙware suka ƙera wanda su ma idan ana saye a kasashen waje zai taimaka ma wannan tattalin arzikin. To inda aka to za ga akwai wasu kayayyaki sai ga an saka tsauraran dokoki wanda zai sa kayayyakin da aka kera a irin kasashe masu tasowa kamar Najeriya zai yi wuya ka gansu an shigar da su, kamar kayayyakin abinci misali, za ga akwai dokoki masu sharadi masu nauyi kamin a samu kayan abincin da aka noma a nan Afirka ko kuma a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ya samu karbuwa ko ya samu shiga ana cinikan shi a kasashen da suka ci gaba. To shine ake gani kaga idan aka ce 'yan Najeriya ta samu wannan matsayi, to kaga wannan za ta iya taimaka ma wa'annan kasashe ganin cewa an sassauta wasu sharuɗa, sannan kuma ba a danne kananan kasashe ba akan cewa su ana shigo musu da kayayyakin duk da aka kira daga wasu kasashe suna saye, amma su nasu da aka kira a ce bai da inganci ko kuma a kawo wasu sharuɗa masu tsauri wanda hakan ba zai sa su samu daman sayar da kayayyakin nasu ba har su samu kuɗaɗe ko kuma har su samu inganta tattalin arzikin su yanda ake gani.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Babangida Jibrin kenan a tattaunawarsa da Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, masanin tattalin arziki. A jamhuriyar Niger, yayin da ya rage kasa da mako daya a halarci rumfunan zaɓe a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar da zai haɗa da ɗan takarar 'yan hamayya Alhaji Muhammad Usman da na jam'iyyu masu mulki Bazoum Muhammad. Kungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi kira ga magoya bayan waɗannan 'yan takarar da su kasance masu nuna halin dattaku don ganin an gudanar da zaɓe cikin yanayin zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Suleiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Zazzafan kalaman da ke fitowa daga bakin 'yan takarar biyu da magoya bayansu a wannan lokaci na yakin neman zaɓe, a yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke amfani da kalamai masu ɗaci a muhawarar da suke tafkawa a game da zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu da muke ciki ne, ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin mata fitar da sanarwar haɗin gwiwa don jan hankulan ɓangarori akan mahimmancin zaman lafiya. Madam Kako Fatima na shugabancin kungiyar Kongafen.
Mun ware shi a cikin resources sosiyo, a cikin WhatsApp ana sa insa, in ana meeting ana sa insa. Kuka shi mata mu ba mu sa ido mu kalli wannan abu. Gidanmu da wa'annan ɗan siyasa ba faɗa bace ba. Siyasa ba tashi hankali bane ba. Yau ƙasar Niger ta kwanta lahiya, ta tashi lahiya, wa zai ji daɗi? Mu duk 'yan ƙasar Niger ba a ce a wannan ɗan siyasa ko a ce wannan shugaban ƙasa, a'a. Kowa zai ji daɗi in tashi hankali ya zoko mun ga bone, mata mu ne, yara mu ne masu gudu, to ba mu hatan wannan zo cikin ƙasar Niger. Insha Allah mun ƙarme zannuwa mata za mu ci gaba da wanga yaƙi na kawo kwanci hankali cikin ƙasar Niger insha Allah. Wanga abu ba yau kaɗai za mu tsaya ba, sai masha Allah radda shugaban ƙasa wanda Allah ya ba ya hau.
Halin da ake ciki a yau a wasu daga cikin ƙasashe makwabta wani abu ne da ya kamata ya zama wa jama'ar Niger abin ishara, saboda haka ya zama wajibi a kiyayi tsokano fituna, in ji Madam Noma Hafsatu, ɗaya daga cikin mata masu wa'azin addinin Islama.
Kudi ba ƙasashe na kewayenmu, akwai matsalar tsaro kenan, ya kamata a ce mun yi makamu kiyamar laili, mun maida hankalinmu wuri guda. Tun Allah bai halarci annabi Adam ba, ya riga ya rubuta wannan zagaye na biyu ga wanda zai zama shugaban ƙasa. To ina kira ga babban murya, awa Allah, awa annabi, duk wanda Allah ya kadarta shine a bishi, don bin na gaba bin Allah ne. In ba haka nan ba fa, kaman ka butule ma ubangijin ka ne. Muna nan muna tukuburi muna addu'a, muna fatan Allah ya gwada muna an yi lahiya, an wange lahiya.
A nasu bangare, 'yan takara na ci gaba da zagaye jihohi, inda a jiya Lahadi ɗan takarar PNDS tarayya Bazoum Muhammad da muƙarrabansa suka jagoranci gangami a Zandar, shi kuma Muhammad Usman da nasa Baradan sun yi nasu gangamin a jiyan a garin Sai da ke jihar Tilaberi, a wani lokacin da ya rage kwanaki huɗu kacal a rufe yaƙin neman zaɓe, yayin da hukumar zaɓe a nata gefe ke ci gaba da horar da jami'anta akan dabarun tafiyar da sha'anin zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro na biye da shirin namu sau da kafa, a cikin shirin mu da ya gabata mun fara duba halin da makarantu a Najeriya suke ciki tun bayan umarnin gwamnatin tarayya na sake bude makarantun a daukacin kasar. Waishin makarantun suna da wadatattun kaya kuwa da ma wani irin shiri suke yi danganin sun kare kowa daga kamuwa daga annobar coronavirus.
Sai maganar feshi da aka yi a makarantu, alhamdulillahi makarantun kudi, makarantun gwamnati da wurare da dama an tanadi maganin feshi, an yi feshi don a rage matsaloli na kananan kwari da ita wannan cuta ta COVID-19. An tanadi wata na'ura ta auna zafin jiki wanda kowace makaranta ta primary school da junior secondary school a yanzu haka an wadata su da abin da ake cema body checking temperature apparatus. Wata na'ura ce wadda ke ɗauka ko ta auna zafin jikin mutum kamin a fashe shiga makaranta. An kira malaman kiwon lafiya sun yi bayanai akan yanda ake amfani da wannan na'ura da kuma wanda aka samu jikin shi zafin ya tsananta an tanaji abin da ake cema holding bay, wani ɗaki ne wanda ake killace mutum kamin a kai shi inda za a auna shi sosai sannan kuma a ci gaba da yi mashi magunguna. Zangon karatun da ya gabata waɗannan matakan ne muka ɗauka, kuma har aka koma karatu na wannan sabo shekarai 2020 zuwa 2021 Katsina, gwamnatin jihar Katsina bata taɓa samun yaro ɗaya wanda ya samu ko ya shahu ko kuma ya kamu daga ita wannan cuta ta COVID-19 ba. Kan makarantun kuɗi su kuma wannan abun ko ya shafe su, waɗannan makarantu da na kuɗi da kuma makarantun al'umma kalƙashin gudanarwar Ministry of Education suke. To alhamdulillahi wannan hukumar ilimi tana da tabbacin cewa ita ke duba waɗannan makarantu, duba tsarin karatunsu, ƙarƙashinsu take, saboda haka duk abin da ya shahi makarantun gwamnati su ma ya shahe su. Kuma duk taron da aka yi na faɗakarwa da shugaban nan aka zanna aka yi su, so muna tabbacin cewa alhamdulillahi za su yi biyayya kamar yadda makarantun gwamnati za su yi biyayya, domin ita wannan cutar bata san makarantar kuɗi ba ko makarantar al'umma ko kuma makarantar gwamnati. So gaba daya an ɗauki matakai don a tabbatar wannan lalura ta COVID-19 bata shigo cikin makarantunmu ba, domin ta shahi ɗaya daga cikin malamanmu ko kuma ɗaya daga cikin ɗalibanmu.
Hakanan shugabanni da ɗalibai a makarantu a Huntuwa da sauran sassa sun bayyana irin matakan da aka ɗauka da yanayin tasirinsu.
Sunana Abul Rabi, mai makarantar da ake ce ma Ihsan International School ke a nan garin Huntuwa. Dangane da wannan annoba wadda a Turanci ake kiranta COVID-19, hakika wannan cuta ta zo mana da bazata ko kuma wani abu sabo wanda mu a 'yan ƙananan shekarunmu dai ba mu taɓa ganin irinsa ba. To a matsayinmu na shugabanni ya zama wajibi mu ɗauki nauyin kula da lafiyar waɗanda Allah ya sa amana su a ƙarƙashinmu. Da ko ba komai akwai malamai kusan 80 da wani abu da yara fiye da 1000 da suke ƙarƙashinmu. Mun ɗauki shawarwarin da jami'an lafiya da kuma hukumar ilimi suka bada a ta kan hanyoyin da za a bi domin a kare kai da makusanta daga wannan cuta. Kaɗan daga cikin matakan da muka ɗauka kamar yadda jami'ai suka bada shawara shine matakan amfani da takunkumi. A nan bangaren mun ɗauki takunkumin nan mun maida shi ya zama wajibi akan kowane malami da kowane ɗalibi ya zama ya sa wannan takunkumi a sa'ilin da zai shiga makaranta, kuma ya sanya shi a lokacin da yake aji, ya kare kansa kuma ya kare na kusa da shi daga wannan annoba ta corona. Jami'an lafiya da hukumar ilimi wanda suka zagaya a makarantu sun ba mu shawarar cewa lalle a rika wanke hannu, wanke hannun nan kuma da liquid soap da ruwa. To a nan bangaren a makarantar mu ta isa sai muka ɗauki samu tunda wani abubuwan ba komai kake da halin da zaka yi shi ya danganta hannu da abin da kake da shi a hannu. Mun ɗauki matakin samar da bokitai da kofuna da kuma liquid soap, yayin da kowane yaro ya zo makaranta zai iske ɗaya daga cikin malamai da muka ware domin wannan kula da wannan ayyuka. Za su sami yaro soap ya wanke hannun shi kana ya sa wannan takunkumi kana ya shiga makaranta. Hakanan sa'ilin da mutum ya je makaranta akwai abin da ake ce ma sanitizer, shi kuma za a dan duka ma yaro kuma in ka shiga office tabbas za a tabbatar an sa ma wannan sanitizer din a ƙara tabbatarwa cewa an tsaftace hannun yaro, don saboda kada kuma ya ƙara yaɗa wannan cuta. Baya ga nan mun tabbatar cewa an yi warware aji. Wasu azuzuwan da ya kamata su zo da safe idan muka ga cewa akwai matsala sai muka dan ware wasu muka ce su su rika zuwa da yamma. Domin dai kada a samu cinkoso, kada a ce sakacinmu ya kai ga wani ya kamu da wannan cuta mai haɗari.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya da ma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sabo mu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo ne, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce, salam BOA Hausa, don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi, da ya taimaka ya kai agajin gaggawa zuwa ga hukumar nan na 'yan kwana-kwana masu kashe gobara, ganin yadda suke bukatan motocin kashe gobara musamman a daidai irin wannan lokaci da ake yawan samun tashe-tashen wuta a wurare daban-daban. Sai kuma sako ta fito daga Ahmadu Abacha, mashina jihar Yobe. Ya ce, salam murya Amurka. Haba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ai kamata ya yi ka gaggauta daukan kwararren matakai na ba sani ba sabo wajen magance rikice-rikice da tashin hankali da ke faruwa a kudancin Najeriya tsakanin Yarbawa da Hausawa, amma ba wai kawai ka fito kafafen yaɗa labarai kana yin tir akan rikici da tashin hankalin da ke faruwa a kudancin Najeriya ba. Allah kawo mana dawwammamin zaman lafiya a fadin kasar mu, amin. Hakika wannan wani abin takaici ne, kuma dama tuni hukumar likin asiri ta DSS ta fitar da wata sanarwa cewa za a iya samun rikicin kabilanci da na addini a Najeriya, kuma gashi hakan ta bayyana a fili. Tabbas akwai sakacin hukumomin tsaro musamman ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya wajen dakilewa da hana faruwan wannan lamari. Muna fatan za a zakulo waɗanda suka kitsa wannan rikici da tashin hankali. Kana gurfanar da su gaban shari'a saboda a buga misali da su a matsayin ragunan layya domin a tauna tsakuwa don a yata ji tsoro. Daga Usman Shitu Mahuta, karamar hukumar Dandume, jihar Katsina, Najeriya. To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaki da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan 2 shi ne mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dillacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da kwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita, kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Amurka ta yi allawa dai da kisan wasu 'yan ƙasar Turkiya 13 da mayakan Kurdawa suka yi arewacin Alyaki. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a wata sanarwa da yammacin jiya Lahadi cewa Amurka na bakin cikin mutuwar 'yan ƙasar Turkiya a yankin Kurdistan na Iraki.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan la'asariyan. Sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lazarus Gratiam da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yako Makeri ne da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mu hadu a shirinmu na dare. Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.